'yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa shi dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma fi irin wannan a gaba.
Masu tsare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Muhammad Ibrahim Kwali zan gabatar.
Al'umma ta kawo ma jaman tsaro goyon baya ba, duk irin hikimarki, duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro, to za a samu karanci cikin wannan aiki.
Muhimmancin wani abu wanda ka iya sawa zaman lahashi dore, mutane ku kula da ilimi, ku bar sakin yaranku sagaga, yau duk wanda ya taimaki ɗa ne kamar ya taimaki ƙasa.
Idan an karki adalci, to insha Allah za a samu zaman lafiya.
Haɗa kan masu ruwa da tsaki domin wanzar da haƙƙin zaman lafiya a wasu sassan kan iyakokin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta shine batunmu na yau. A dakace mu,
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
Madalla, masu tsare sha'anin tsaro da zaman lafiya na ci gaba da zama kalubale a yankin Sahel, musamman ma wasu sassa na kasashen Mali da Chadi da Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, al'amarin da ke barazana ga haƙƙi da 'yancin walwalar mazauna yankin. Yanzu haka dai hukumomin mulkin soja a jamhuriyar ta Nijar na cewa sun dukufa wajen gangamin ƙara ilmantar da masu ruwa da tsaki kan mahimmancin mutunta 'yancin tsaro da zaman lafiya, musamman a tsakanin garuruwa da al'ummomin da ke kan iyakar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta. Sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci guda daga cikin taruka da gangamin faɗakarwa da mahukuntan mulkin sojan suka yi a baya-bayan nan a yankin jihar Tawa, sun ce shugabanci bisa adalci shine ginshiƙin wanzar da zaman lafiya da tsaro a tsakanin al'umma. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto akan wannan yunkuri na mahukuntan jamhuriyar ta Nijar da kuma tasirinsa ga 'yancin walwalar al'ummar ƙasar da ma ƙasashe makwabta.
Taron ya wakana a ƙarƙashin shugabancin Kaftan Bubakar Alishe na shugaban gundumar birnin Kwanni, tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Alela birnin Kwanni Tsarnawa da Bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a. Ga jawabin da Kaftan Bubakar Alishe na yayi a wurin wannan taron:
kwanciya hankali, zaman lahiya suna cikin abu na farin, shine ma na farin wanda yasa a yau soji, ina cewa da wannan Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie wanda General Abdourahmane Tchiani yake shugabanci a nan ƙasar mu ta Niger, shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan zamantakiya ta zaman lahiya, wadda ita ce ta farko da ta zuga shi, ta ɗaukan mai hankali sosai, har ya tashi tun da sanyin safiya ya ɗauki wannan matakin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin halin yaya zan yi. Kuma kowa ya san da haka, in baka gani ba kana jin labari, ko kana gani a tele halin da ƙasar mu take ciki game da zamantakeya wadda mun ka samu kanmu tsakanin ranar 26 ga watan Yuli. Don haka, domin ya tabbatar muku da wannan kwanciya hankali yana tsaye tsayin daka, neman shi ga al'ummar ƙasar mu ta Niger, shi an mafarin kwanan baya kun gani a yanar gizo, kun gani, kun ji labari, duk abun da ya kamata a nemo a zo, an je an nemo shi kuma yana nan take. Don haka, ku tabbatar da wannan kwanciya hankali, zaman lahiya. Muna fatan Allah ya taro waɗanda sun ka ɓaci, ya maido su a zamna lahiya.
Sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taro a ƙauyen Baudi, inda suka iske shi a gidansa suka yi masa kashin gilla, kamar yadda magajin garin Bazaga Manu Ibrahim ya yi mini ƙarin bayani.
Yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan Allah a gidansa musamman, suka same shi kuma ba kowane tsakan dare na ba, suka wannan aika kuma suka tsere. Lallai jami'an tsaro da aka faɗa musu sun kai ɗauke, amma daɗa abin da Allah ya riga ya kawo kukahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata kuma Allah bai sa aka same su ba.
Shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko mine ne matsayin shi a garin na Bauni inda sun kai wannan aika-aika?
Eh, dan kasuwa ne, mai kasuwancin shi mishi kai. Kai kasuwancin shi mishi ne sana'ar shi.
To, kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane?
Daga lokacin da suka zo suka yi wannan aika-aika aiki, lalle sun kori dabbobi na gidan, kanan da maiya suka kura. Da ikon Allah dai dabbobin ba su tai da su ba, wataƙila ko wani salo na can nasu. Daga baya dai bisa shan ƙarshen ta duka sun komo gida.
A nasar ɓangaren shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin Kwanichiya da kwamishina Rabi'u Sule, jan hankali ya yi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya.
Al'umma in da ta kawo ma jami'an tsaro goyon baya ba, duk irin hikimar da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro, to za a samu karanci cikin wannan aiki. To, mun rike nan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin da za a samu tsaro mai inganci. Kowa ya zanna lahiya, zaman lahiya kuma shi ne za a samu kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali ita ce za ta sa a yi aiki na ƙasa da cigaban ƙasa, kamar noma da kiwo da aka yi zance yanzu. To, nan ko ba ta samuwa dole sai da goyon bayan ku, ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku. Kina yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi ne sai da hulɗa, hulɗa ta ƙwarai. Ita kuma hulɗa mai ci kawo ta na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya, wasu suna ji tsoronsu da hore hulla. Ita kuma cuɗanya ba ta samuwa sai an zo kusurce juna, ko mu ɗauki ƙafa mu zo wajen ku, ko kuma ɗauki ƙafa ku je wajen mu. Ko harin kenan yau ma ku domin tsaho don mu waye mutane kai, ku gani mu gani ku, muna wuri guda ana tattaunawa, kenan yana sa tsoro ya fita.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tsarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyar sheta. Da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe.
A nasa ɓangaren wakili mai martaba Alhaji Muhammad Salihu Sardau na sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron, cewa da hayyabiya muradi ya gayawa mahalarta taron da suka hada da hakimai, malamai, manoma da makiyaya, ƙungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa, da cewa fa neman ilimi na ɗaya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya.
Abinda muka fata ga mutane, zaman lahiya na kamu yau. Duk abinda zaman lahiya bai kawo tashi hankali bai kawo shi. Kuma muhimmancin wani abu wanda ka iya sawa zaman lahiya shi dori, mutane ku kula da ilimi, ku bar sakin yaran ku sagaga. Yau duk wanda ya taimaki da ne kamar ya taimaki kasa na shiga harkar ilimi, lalle yaro bai son karatu. Karatun ga na boko da na arabiya duk wanda yi wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata. To, da Allah ya sa ana da ilimi, to alhamdulillah an huta. Duk wani tashi hankali kare shi kai, taimaka ma yaran da mata da maza duk a sasu rabbon.
A cewar Mamman Bello, wakilin sarkin Fulanin birnin Kwanni, a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar Bazaga, yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya, kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila.
Idan zaman lafiya ake so cikin ƙasa ko cikin al'umma, abu na farko mai muhimmanci shine adalci, justice da itabu. Idan an karki adalci, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Kenan muwan ga magana na ɓangaren hukumomi ne, hukumomi su yi abunda a adalci tsakanin al'ummomin su. Sannan kada mu yi kuskuren danganta mutanen banza waɗanda ke kawo tashin hankali cikin al'umma da wata ƙabila. Banji ba su wakilcin kowace ƙabila, mutanen banza ne wanda sun addabi kowa, ba su iya farnya kowa ba, ba su raga ma kowa ba, kowa suke farma. Don haka kada al'umma mutane su dinga danganta mangabar gitisin kin da ƙabila.
Wannan taron dai na samun ƙoƙarin HACP, Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix, da kuma Projet PASO.
Wannan yunƙuri na mahukuntan soja a jamhuriyar Nijar na wakana ne a daidai lokacin da ƙungiyar ECOWAS mai kula da sha'anin tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ta Yamma ta janye takunkumin tattalin arziki da ta kakaba wa jamhuriyar ta Nijar tun a watan Yulin bara, biyo bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum da sojoji suka yi. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan mataki na ECOWAS da kuma wancan yunkuri na mahukuntan soja zai yi tasiri ga sha'anin 'yanci da walwalar al'ummar jamhuriyar Nijar da ma ƙasashe makwabta ta fuskar tsaro. Masu tsare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosarsu ba abu kiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata.